sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Gombe ta ɗau matakan inganta yanayin makarantun tsangaya.
Muka nemo almajiran, muka ce to abinda za a yi shine numeracy da literacy, ne da koya musu karatu da rubutu.
A Sokoto kuma masu laruran na ƙasa suka yi yunkuro don yaƙi da nuna musu wariya.
Ba wai kawai ma masu buƙata su musamman ba, al'umma gaba ɗaya ya kamata ya kasance sun san menene dokar take ciki.
Jamhuriyar Nijar, hukumomi na jan hankalin jama'a su kaucewa fargar jaji kan cutar corona.
Mutane dinin suke abu ya wuce, to amma har yanzu wannan cutar ke wannan alroba tana nan tana mana barazana.
Ita ko jami'iyatul ansarud dinar tijaniya ta Najeriya ta ce tana shirya matakan hana wuce guna da iri a tsakanin masu maulidi.
Mutane su fito su yi wasu ababuwa wanda suka saba ma shari'a, wannan kuma ba abu ne da za a yarda da shi ko da ko maulidi.
Yau Juma'a, Aisha Mu'azu tana tafi da shirin yanayi da muhalli. Waɗannan rahotanni da zanta za su zo bayan sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 6 aka kashe sannan 21 suka jikkata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Mekele, babban birnin yankin Tigray. Kamar yadda majiyoyin asibiti suka shaida wa BOA, harin ya kawo jumlar adadin waɗanda suka mutu da ma'aikatan lafiya suka ba da rahoto daga jerin hare-haren bama-bamai ta sama tun makon da ya gabata zuwa akalla mutane 12, kana 55 suka jikkata. Ma'aikatar tsaron Habasha ta fitar da wata sanarwa tana cewa an kai harin baya-bayan nan ne akan wani gareji da ake kira Mespin Industrial Engineering da ake gyaran kayan aikin soja da ke karkashin kungiyar 'yan tawayen yankin Tigray TPLF. Amma shaiduwa Mekele sun fada wa BOA cewa harin da aka yi da safiyar jiya ya afkawa yankin wasu gidaje. An garzaya da waɗanda harin ya ritsa da su zuwa asibitin kula da masu buƙatar jinya na birnin, inda sai ga wata mazauniya da ta samu rauni ta fada wa BOA cewa wani bam ya fashe a gidanta lokacin tana tare da iyalanta gaba ɗaya a ciki. Shugaban Amurka Joe Biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rukun kwarya ta Sudan, wadda sojojin Sudan suka hamɓara a farkon wannan makon. A cikin wata sanarwa da fadar White House ta fitar, Biden ya ce kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar ƙasashen Larabawa da sauran hukumomi na duniya sun yi Allah wadai da kwace mulkin da sojoji suka yi da kuma cin zarafin masu zanga-zanga. Biden ya faɗa a cikin sanarwar cewa sakamakon hukumomin soja na Sudan yana da yawa kuma a bayyane yake. Dole ne a kyale mutanen Sudan su gudanar da zanga-zangar lumana, kuma dole ne a maido da gwamnatin rukun kwarya. Ya kuma kira ga mahukuntan Sudan da su saki gaba ɗaya waɗanda suka tsare a wannan makon, ciki har da masu rajin kare demokuraɗiyya da dama da aka tsare yayin da suke zanga-zanga kan juyin mulkin a ranar Litinin da ta gabata. Shaidu sun ce an ci gaba da gudanar da mummunar zanga-zangar a kan titina jiya Alhamis da yamma, inda jami'an tsaro suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da harbi kai tsaye da harsashen roba a kan masu zanga-zangar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Alhamis cewa shugabannin ƙasashen G20 suna da damar kawo ƙarshen cutar annobar COVID-19 a yanzu idan suka yi alƙawarin siyasa da kuɗi don yin hakan. Da yake magana a taron COVID da ya saba yi a headquarter hukumar WHO da ke Geneva, Tedros ya sanar da sabbin dabaru game da yadda hukumar WHO za ta kula da samun kayayyakin COVID-19 cikin sauri, wanda ya kira da saka jari na ƙasa da ƙasa na dala biliyan 23.4 don magance rashin daidaito a duniya na allurar rigakafi da gwaje-gwaje da kuma jinya. Tedros ya ce adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa yana ƙaruwa a wannan makon a karon farko a cikin watanni biyu sakamakon ci gaba da hauhawa a Turai, wanda ya zarta raguwa a sauran yankuna. Ya ce wannan wani ƙarin tunatarwa ne cewa har yanzu ba a shawo kan annobar ba. Ma'aikatan babban banki da jami'an gwamnati a sassan duniya na kokarin shawo kan kasuwannin hada-hadar kuɗi da sauran jama'a cewa hawa farashin kayayyaki na baya-bayan nan na wucin gadi ne kuma ba sa nuna alamun fuskantar hawa farashi na lokaci mai tsawo amma da yawa suna shakkar binciken su ana auna tsadar rayuwa da hawa farashin kowane nau'in kayayyaki daban-daban da ayyuka da suka shafi tattalin arziki yayin da wasu hawa farashin kayayyakin ba sabon abu bane ya zama da matukar wahala mutane su iya sayan abubuwa masu muhimmanci kamar mota da abinci da sutura da kuma gida sau da dama mutane sukan dorawa gwamnati alhakin hawa farashin kayayyaki wanda ya sa kula da hawa farashin kayayyaki yake da muhimmanci ga yan siyasa a Amurka alal misali jami'ar Republican tana amfani da shaidar hawa farashin kaya yanzu wajen caccakar gwamnatin shugaba Joe Biden na jami'ar Democrat kan yadda yake tafiyar da harkokin tattalin arziki daga ƙarshe jiya Alhamis Amurka ta sanar cewa za ta samar da kusan dala miliyan 144 na taimakon agajin jin kai ga Afghanistan inda miliyoyin mutane za su iya fuskantar matsanancin yunwa a cikin hunturin sanyi matukar ba a kai agaji nan da nan ba mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka Emily Horn ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa taimakon Amurka zai tafi kai tsaye ga kungiyoyi masu zaman kansu da suke ba da tallafi kai tsaye ga sama da yan Afghanistan miliyan 18.4 da suke tsananin bukata ke har da yan gudun hijirar Afghanistan da ke kasashe makwabta Horn ta ce karin tallafin kuɗin ya kawo jimillar taimakon jin kai na Amurka a Afghanistan da yan gudun hijirar Afghanistan a yankin zuwa kusan dala miliyan 474,221 wanda shine babban taimako daga kowace ƙasa
Labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Gombe arewa maso gabashin Najeriya ta dauma matakan inganta tsarin makarantun tsangaya don amfanin alarammomi da almajirai. Wannan da alamu wata hanya ce ta rage barar allaro'iya tsakanin almajirai. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Gwamnatin jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya yace shirin da aka yi ma suna Dadda zai taimaka gaya a fannin shawo kan matsalar gararan ba da yara ke yi a garuruwa musamman a arewacin ƙasa
wannan tsari na tsangaya ya dade yana ilmantar da ƴaƴanmu da iyaye da kakanni da jikoki shekaru aro-aro aka yi ana ilmantar da al'umma da shi saboda ta ba abu ne da za a yi fada da shi ba abu asali ma abu ne da ya kamata a nemi fahimta da shi a zauna lafiya da shi kuma a inganta tashi sannan bacin haka shi kuma ilimi na zamani ya zama wajibi saboda yanayin da duniya take ciki duk inda mutum ya sake saya masa sakiya kuma a wasu gurare idan ba an tafi da fahimta irin na ilimi na zamanin ba ba a maganin cewa mutum ya ilimi ne to saboda haka wannan tsari na tsangaya da almajiranci da ake yi mu a nan jihar Gombe ba mu jefar da shi ba mun kuma duba yadda za a yi mu inganta shi shi yasa daga shiga a matsayin gwamna na rungume abun nan hannobin biyu kuma a tsarin da muke yi
Dr. Abdullahi Ahmed wanda aka fi sani da Dr. Garkuwa shine coordinator shirin Dazda a jihar Gombe ya yi tsokaci game da yadda shirin ilimin tsangaya zai gudana
to kamar dai yadda aka sani a arewacin Najeriya muna fama da matsala na almajirai da matsala na yawan yara da ba su zuwa makaranta wannan yasa aka yi dokan taɓaci a jihar Gombe to tunda aka yi ta kokarin yadda za a inganta karatu na zamani da kuma karatuttukan mu na tsangaya shi mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ce to dole ne a biyo ta wannan tsari din na Bizda domin a ga yadda za a inganta karatun tsangaya to amma mu da muka zo a nan a jihar Gombe sai muka nemo almajiran muka ce to abin za a yi shine numeracy da literacy ne da koya musu karatu da rubutu wanda kuma za a na yi ne awa biyu ne kacal kuma ranar Alhamis da Juma'a
Malam Manu Usman yana daga cikin mutanen da ke da tsangaya ya yi karin haske game da irin alfanun shirin don inganta matsayin karatun tsangaya
ta
Abubakar Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A Sokoto kuma masu larura na kasa ne ke sabon yunkuri don fahimtar da jama'a muhimmancin mutunta masu na kasar. Hakan kazalika zai iya zama wata hanyar rage zanguwar masu rayuwa da na kasar. Wakilin ma Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana rahoton.
Bayan da aka jima ana fafatukar samar da doka wadda za ta kare martaban mutane masu larura ta musamman a Najeriya. A ƙarshe dai shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar a cikin watan Janairu na shekara ta 2019. Tunda da gwamnatin ta samar da hukuma a matakin ƙasa wadda za ta kula da abin da ya shafi rayukansu, yayin da a matakin jihohi 36 na ƙasar har yanzu da yawa ba su fara shirin samar da wannan dokar ba. Duk da yake wasu jihohi tunda suka samar da dokar kula da waɗannan mutanen kamar jihar Sokoto da Jigawa da kuma Katsina inda dokar take kan hanyar samuwa, a cewar wata wakiliya a majalisar mutane masu lalura ta musamman ta ƙasa daga yankin Arewa maso yamma, Amina Rahama Audu, akwai buƙatar a hanzarta samar da dokar a sauran jihohi tare da kuma kafa hukumomi masu kula da mutanen a jihohin ƙasar nan.
Saboda me duk yadda ake so a cire tsangwama ko kuma wani gwadin bambance-bambance a cikin al'umman masu bukata ta musamman, idan babu dokan nan to koda wani gwamna ya zo ba dole bane ya kasance an yi aiki da abu. To amma saboda an sa ta an yi sa mata hannu ta national, to yanzu tabbatar da ita shine domestication a sauran jihohi.
Duba da karancin fahimta da ke ga jama'a akan wannan dokar yasa hukumar da ke kula da mutanen masu lalura ta musamman a matakin ƙasa ta dukufa wajen ilmantar da 'yan ƙasa wannan dokar ko da za a samu nasarar tanadin dokar a nan gaba.
Ba wai kawai ma masu bukata ta musamman ba, al'umma gaba ɗaya ya kamata ya kasance sun san menene dokar take ciki. Saboda idan aka samu kure mutum bai zai iya dawowa ya ce ai bai sani ba. To abu ne da ya kunshi hatta da gidan yari ko kuma cin tara idan mutum ya kasance cewa ya gwada wani bambanci kila saboda sakaci ko kuma rashin sani, to ya kasance cewa wannan fa dokar ba za ta dauki abun da wasa ba.
Wasu gwamnatocin jihohi tuni suna kula da waɗannan mutanen don kamin samar da dokokin ko kuma samar da hukumar kula da su. Alal misali gwamnatin jihar Sokoto da yake ta samar da dokar don kamin samar da ita take kula da bukatun waɗannan mutanen musamman a haujin ilimi, a cewar kwamishinan ilimi na jihar ta bakin wani jami'in ma'aikatar ilimi Abdullahi Marafa.
Ne a makarantar mu ta special education ai mun ɗebu ɗalibai waɗanda an lafiya lau muka gwamatsa su da ɗalibai da ke da lalura ba dan komai ba don su yi karatu a wuri guda. By the time da suka kare makaranta ba wannan kyamar da ake magana su dai waɗannan yaran ba su da ita. Sun san wani ɗan ajin su makaho ne ma kili shi ka na ɗaya ajin.
To ko yayin ƙasa ke ganin wannan buƙatar ta samar da dokar kula da buƙatun waɗannan mutanen za ta kai ga gaci?
Za su san cewa essential abubuwa na dokar a wade takan za a yi kokarin lazimin ba public.
Kula da waɗannan mutanen dai abu ne da kan iya taimakawa ga cigaban ƙasa, domin daga cikinsu da aka ƙiyasta yawansu ya kai kashi 15 cikin 100 na yawan 'yan Najeriya. Akwai waɗanda Allah ya albarkata da hikimomi da za su iya kai wannan ƙasar ga tudun mun tsira. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, masu ruwa da tsaki na lamuran kiwon lafiya na farkar da jama'ar gari kan su yi sako-sako da batun kariyar kai daga annobar coronavirus. Ga jami'in sadarwa na asibitin birnin Kwanni, Usman Abdu.
Lalle mun ci gaba da yin jawabi ga al'umma ta hanyar relekinmu da mutane ke gani a cikin gari. Akwai na OMS, akwai na Croix Rouge, akwai su da dama wanda ke kama mun aiki da muke ce ma rele. Suna nan suna gargaɗi ga al'umma ta ko ina na mu yi hattara da wannan cutar ta mashaƙo. Domin an ga kwanakin ga sanyi-sanyi mutane dibin suke abu ya wuce, to amma har yanzu wannan cutar ke wannan alloba tana nan tana muna barazana. Ai kwanakin ga kun gani ko a television ko ga radio ana nan ana gan mutane cikin manyan baruna da ke kamuwa da wannan cutar ke. Saboda haka duk a halin da ake ciki to mu ci gaba da kula da wannan matakai na kariya, musamman ma wanke hannuwa, wuhani da takunkumi, sa sarari kamar rage cunkoso cikin mutane. Har ma yau mun samu dama akwai annurai na rigakafi. Annurai na rigakafi an yi wata 4 yau wata biyar zuwa shida ma da wake nan muna tona annoran daga kai wannan cuta ke ana yin su nan gidajen mu na likita ga duk wanda ya kai dan shekara 18 zuwa sama ana mishi wannan annoran ke kuma kyauta ne ake su to insha Allah in ya kasance ana samu wannan annoran kenan za a kasance cikin kariya da kamuwa da wannan cuta ke nan waye kai muna nan muna yin shi garka garka ko gungu gungu inda muka taddo akwai mutane sun dan zauna ana hira hirwar da aka saba to sai mu riga kwatanta musu ko ayi hattara wannan matakan na tsaro da aka kwatanta mana da mai shugabanni suka ba da umurni mu ci gaba mu ci gaba aka ci abin da aka kore da kai idan ba ya tsaya ba kai ba tsaya za kai ba to shi yasa kenan muke ƙara kira ga al'umma duka wannan matakan tsaron da aka gai tun da jima to mu ci gaba kuma da tsare su ma muna unwani da su saboda mi mu kasance cikin tsaro ko kuma kariya da kamuwa da wannan cutar ke
jami'in sadarwar asibitin birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar Usmanu Abdu a zantawarsa da wakilin mu Haruna Mamman Bako Reshen Najeriya na kungiyar Ansaruddin Tijjaniya da Shehu Tijjaniya Ibrahim Inya sai kafa da kansa ya dau alwashin hana miya gun dabi'u da wasu masu maulidi ke yi da wannan kan kawo kaucewa hanyar taron da sufa yake yi duk shekara kungiyar bisa jagorancin kalifan Tijjaniya a Najeriya Sanusi Lamido Sanusi ta ce daga badin Allah ya kai mu za ta dau matakan kula da masu gudanar da maulidi dan tantance masu yi yanda tsarin na sufa yake da masu shigo da wasu dabi'u na rashin mutunci babban sakataren kungiyar Alkasim Yahaya Yauri ya nuna takeicin wani faifan bidiyo da aka yada inda wani ke cewa ko manzon Allah bai amince yayi maulidi ba shi sai yayi Yauri ya ce zaka ga wasu na zarmewa da furta kalmomin da za su iya mafitar da su daga Islama
lokacin Sayyidina Abubakar an dawo yakin Yamama musulmai da yawa suna rasuwa wanda suke mahaddata ne sai Sayyidina Umar ya zo wurin Sayyidina Abubakar ya ce ya kamata a haɗa Qur'ani ya zama littafi daya Sayyidina Abubakar ya ce ba zan aikata abinda Annabi bai aikata ba Sayyidina Umar ya kara dawowa ya ce Allah ya buɗe zuciyarka har ka yadda da abin da nake zuwa da shi Sayyidina Abubakar ya zo ya yadda ya kira Zaid ibn Sabit ya ce a haɗa Qur'ani ya ce wallahi abin da Sayyidina Umar Abubakar ya gaya mini sai ni ji kaman ya fi sauki da an ɗauki dutse an ɗaga rami sannan idan ka duba shi ma Sayyidina Umar in ka kalli hadisin Sayyidatuna Aisha da ruwayan Baihaqi a Sayyidina Umar za ka ga cewa makamin Ibrahim da Ka'aba suna haɗe ne har lokacin Sayyidina Abubakar amma Sayyidina Umar shi ya raba makamin Ibrahim da Ka'aba Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi a Fathul Bari yace cikin sahabbai da manyan mutane ba wanda ya jariya da Sayyidina Umar yace ba laifi bane haka muka ji Sayyidina Usman shi ma ya aikata ababuwan alheri da yawa waɗanda suke manzon Allah bai aikata ba haka muna ta bada misalai har wannan sallar na tahajjud da muke fitowa manzon Allah bai aikata ba amma alheri ne sannan kuma idan muka zo malamai magabata waɗanda suke nagartattun malamai na musulunci sun yarda da irin wannan kallan maulidin a taro a karan tarihin manzon Allah don girmama manzon Allah duk sun yarda da zuwa ga wannan sigan cewa lallai abu ne karbabbe har ma waɗanda suke da wani ra'ayi daban har ma shugabansu wato Ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin littafin shi ya faɗi cewa lallai wanda ya yi wannan irin ijtihadin koda ya san bid'a ne ya ce to lallai za a ba shi ladan wannan aiki da ya yi duk da yake na ga malamai suna ta sharhi da yawa amma ka dauka ma Ibn Taymiyyah bai faɗi ba manyan malamai wanda suke harsashi ne irin su Imam Suyuti Ibn Hajar al-Asqalani da sauransu duk sun faɗi muhimmancin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka maulidi mutum ya gwada soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan siga da ake yanzu abu ne yaddade karbabbe kuma mutane su fito su yi wasu ababuwa wanda suka saba ma shari'a wannan kuma ba abu ne da za a yadda da shi ba koda ko maulidi ne tabbashi shari'a daban girman shari'a daban martaba annabi daban girman Allah daban saboda haka idan mutum ya zo da wani abu na siga daban wanda ya saba ma shari'a wannan kuma ba maulidi bane yana wani abu ne na sako kamar musulmi ne ka same shi yana shangiya ko ka same shi yana karta ko club ko wani abu wannan musulmi ne mai kuskure saboda haka maulidi daban tsarin ta daban abin da ya abin daban kuma wani yaro ya zo ya sharhi ya zo ya ta magana ya ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaza ba shi sai yayi wannan irin maganganun sai ya fitar da mutum daga musulunci muna koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yadda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake koyi da yana cewa idza sara khairun nasi sultu wara'ahu fa in halla yawman al masir bayyin inda duk annabi ya tsaya da bin Allah ina nan ina bin shi da shi da sunna bayan sunna inda duk annabi ya ce a to wallahi ni ma a ne yace ina kiran al'umma ku dawo duka mu je ruwa bi sunna manzo Allah idan ku na same ku kuna kauce musulman to ni zan yi za ku ganni mai tsananin zafi ina bara'a da duk gaba daya su wannan shine shugabannin mu kuma irin wayannan koyi muke yi kuma haka nan muke ta bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna koyi ga makwatan misali na karshe da zan bari ya kamata mu girmama manzo Allah kuma ya kamata mu girmama mu san girman malamai yau a ce Najeriya gaba ɗaya ba wani malami sai Sheikh Shari Ibrahim Sani idan ya fatawa kan maulidi a matsayin shi ma na malami shugaban majalisar malamai na Najeriya bai kamata a ce an samu almajirai irin mu wasu din ba rashin hankali ba a ce yayi magana yau shekarun shi yayi 80 ya ta zama gari a musulunci ban san akwai wani malami a Najeriya wanda ba zai iya nada kawai karatu ga shashari ba ban san akwai mutum wanda ke jin kaman yanzu ya koma ga Allah kaman shashari ba to idan shashari yau ba zai iya fahimtar wayannan abubuwa na addini ba sai kai da ni ko wani ma can kila wani kabu-kabu yake wani gaba daya yayi nisa da makaranta amma shi zai zo yau zaka ji cikin social media kowa malami ne maulidi haram ne ko maulidi kaza ne ko da zage-zage ya kamata mu fafa malaman aikin su yau ya kamata mu rike amana ta ilimi abinda ba mu sani mu bari wanda muka sani ko mu tabbatar
malam gasirin haka ne to shin zaku wadannan matakai zaku dauka wajen magance abubuwa da ake wadanda ba su dace ba wajen maulidi musamman masu yin zage din
alhamdulillah wannan yana daga cikin ababuwan da shugaba mai daraja wato halifa mu halifa sarki Muhammadu Sanusi na biyu sarki na 14 kuma halifa mu na faida kuma halifa Shehu Tijjani a Najeriya yana dai daga cikin ababuwan da ya sa gaba cikin tsare-tsarensa cewa lallai hatta maulidin zamu zo mu zama abu tsarare kuma hatta duk abin da ake yi cewa lallai ne zai kasance cikin tsari mu san kowa mu san abin da yake yi saboda wanda suke kawo wasu afkar wanda suke bai daidai da koyarwar magabata ba ba addini ba ne za mu yi saurin sanin su kuma za a yi saurin fitar da su daga cikin mutanen kirki a gaya ma duniya cewa wannan ba addini ba ne domin duk abin da muke yi ba za mu yi abin son zuciya ba wannan abubuwan da muke na addini na Allah ne kuma tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ganin lalle wayannan suna kai daga cikin matakai masu girma wanda wannan hilafa na mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu insha Allah zai kula da su sosai
sufin na Ansaru Alkasim Yaya ya ce hakan bai zama adalci ba su kushe wanda baya fitowa jerin gwano a lokacin maulidi da ake gudanarwa a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal kana shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirin mu na gaba
da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo cigaban jirin da muka yi duba akan shirin horar da manoma dabarun noma na zamani wanda aka yi a jihar Kano a cigaba da tattaunawar sa da abokin aiki Baraka Bashir shugaban kamfanin Silvex Abubakar Umar Karfi ya bayyana cewa idan manoma ba su rungumi sabbin dabarun noma na zamani ba to akwai yiwuwar samu matsalar rashin wadataccen abinci ko ina dalili
yawanci manoman mu sun ta'allaka ga yin yanda ake noma kaka da kakanni za su ce ruwan nan Allah ne yake kawo shi in yazo mutane su noma in bai zo ba a hakura so dai daga cikin abin da muke ta kokarin mayarwa da mutane kai shine cewar noma yanzu sana'a ce da ba za a ta'alla da ruwan damuna ba kawai dole ne a kasance shekara gaba ɗaya zaka iya yin noma su biyu su uku ya danganta da yanayin bangaren kasa a inda kake shine kadai mafita wannan al'amarin ya ƙara nuna ma mahukunta da su manoma da al'umma cewar to dole ne abu ne da za a tashi yanzu a fuskanci wannan magana ta kimiyya da fasaha zamani domin a magance wannan matsala an ba ka ba kai babban kalubale na karancin abinci da yunwa da yake barazana ga al'umma
to duk da dai wasu manoman suna amfani da waɗannan rumfin da dama muka samu labarin idan sun samu sukan yi amfani da shi har da kalan
gaskiya ne shi dama tsawon rayuwar da ya kamata a yi amfani da shi mai bi shekara ɗaya shekara biyu to kamata ya koma a sake samu sabo idan aka ce za a yi ta maimaita shi zai salance kuma ya dawo ba zai ba da duk abin da ake bukata ya samu ba saboda tasirin shi ne na ɗaya a samu iri wanda idan akwai yanayi irin wannan na ƙarancin ruwa zai iya kai labari ko kuma in ruwan ma ya yi yawa a guraren da ake samun ambaliyar ruwa ko da ambaliyar ta zo ta wuce iri zai ci gaba za a samu abinci so idan baka je sabunta irin ka ba ba za ka samu damar samun irin wannan damar makin ba shi yasa in yanayi ya zo ba inda za ka
ba a ga mutum ne suke ta amfani da
shi ana gaya musu sai dai dan su mahukunta suna da karancin malaman gona da za su shiga su wayar da kan mutane idan kuma babu wadatattun malaman gona da za su shiga karkaran nan da kauyukan nan su wayar da kan mutane mutane za su ci gaba da yin abubuwa yanda suka saba yi kaka da kakanni amma idan aka ci gaba da wayar da kan mutane ta rediyo da kuma zuwa kafa da kafa gonakin su a wayar musu da kai za su karba canji insha Allah babu wani kamfani a arewacin Najeriya da ya yada sabon irin shinkafar da yazo wanda muka yada shi mun yi hekta sama da 1000 wanda kuma duka iri ne aka yada shi a arewacin kasar
to ai akwai masara akwai
wannan gaskiya ne muna aiki da hukumomin bincike kamar jami'o'i kamar nan ita CDA da kuma kungiyoyin taimakawa na kasashen duniya kamar su FCDO da Links wajen horar da manoman nan samun musu da iri mai kyau samun musu da ingantaccen taki da ma ba su cikakken bayani akan lafiyar kasar su ko akasin haka
bangaren kuwa wani manomi kuma dan kasuwa daga jihar Jigawa Abubakar Ibrahim Kunya ya ce wani manoma sun tafka babbar asara a sakamakon wannan matsala ta sauyin yanayi
gaskiya cikin ikon Allah a bana dai wannan rashin zuwa ruwa da wuri da kuma yankewa da yayi da wuri ya jawo cewa a wurare da dama amfanin duka kamar irin su dawon mu duk bata kai ba a mafi yawancin gonakin mu da suke a jihar Jigawa duk sun kone a yanzu maganar da muke
duk da kai amfani da ingantaccen iri
kware makwa ai rashin ruwan ya kai ga cewa a wasu gurare da dama da muka yi aikin nan in ka hada ranakun ko kuma lokutan da aka samu ruwan duka baki ɗaya kaf da muna bai wuce kwana 15 ba ka hada shi a dunkule
da
ba su kana sa rai cewa a samu ruwa ya bazu kamar zuwa akalla wata hudu wanda shine komai tsawon amfani zai iya kaiwa kuma a samu abin da ake so a wasu wuraren kuma zaki ga cewa kamar gyada da muka yi amfani da ita wanda da can takan saka ƴaƴa kamar 120 150 zuwa ƴaƴa 200 amma a bana saboda ruwan bai kai ba yawanci ƴaƴan da ta zuba baya wuce 30 zuwa 50 kin ga wannan zai rage abin da za a samu da fiye da kashi 60 ko kashi 70
malaman gona suna ziyartar saboda da dama manoman
wasu
sai suna jimawa
ba su
ga malaman gona ba
eh gaskiya hakikanin maganar malaman gona a yanzu babu ita sai dai wata kila wanda suke amfani da wasu alagoi da kuma wata dangantaka wata irin da waɗannan cibiyoyin bincike da wasu hukumomi na gwamnati wajen samun waɗannan bayanai da kuma samun ingantattun irurruka amma da duk da wannan ingantattun irurruka yanayin da ake fuskanta din ya kai intaha
za ka iya gaya mana irin
hasaran da kake tunani ba a yanzu maganar da nake miki akwai gurin da muke da sama da hektar 137 a Garki a jihar Jigawa wanda na san a wannan gurin akalla gida da take a wannan gurin ba za a samu ya kai rabin abin da ake sare za a samu ba so in kika auna za ki ga wannan cewa kudi ne masu yawa sannan wataƙila akwai dawa a gurare da dama wanda ba za ta kai ba inda ake fata ba amma dai a mafi yawancin waɗannan guraren gaskiya mu dama mukan yi amfani da tsari kamar na taimakekeniya wanda yake kama da inshora na takabo za mu iya samu rage raɗaɗin wannan asara.
To mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka da bakin namu sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokaci, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Bisalam.